Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin, yau Laraba 17 ga watan Yuli na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar ƴan Shi'a ta Najeriya ta tabbatar da cewa ta fara zaman sulhu da hukumomin tsaron ƙasar. Muna kuma dauke da rahoto akan kiran da kungiyar dattawan Najeriya ta yi ga Fulani makiyaya dake kudancin Najeriya akan su dawo arewacin ƙasar. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin kiran da dattawan arewacin ƙasar suka yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada amanta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Matanassar wakilin Amurka na shirin jefa ƙuri'a yau Laraba kan ko za ta duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, sai dai ana kallon kokarin a matsayin abin da ba zai yi nasara ba, ko da yake kada ƙuri'an zai iya nuna matsayar majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar Demokraɗiyya kan kokarin fara aiwatar da shirin tsige jam'iyyar Republican daga ofishi. Dan majalisa Al Green da ke wakiltar jihar Texas karkashin jam'iyyar Democrat ya matsa sai an tsige shugaba Trump, duk da cewa shugabar majalisar Nancy Pelosi na adawa da hakan. Sai dai a maimakon hakan, ita da sauran shugabannin majalisar sun goyi bayan wasu binciken da majalisar ke yi kan alakar da ke tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump a shekarar 2016 da Rasha da harkokinsa da kudadansa da batun harajinsa. Har ila yau sun goyi bayan majalisar a binciken da take yi kan ko shugaba Trump ya yi kokarin hana doka ta yi aikinta a lokacin da ya nuna alamun hana kwamitin na Robert Mueller yin aikinsa. Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka, inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalamin nuna wariyar launin fata da shugaba Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisa mata a bangaren jam'iyyar Democrat. Kudurin na majalisar ta wakile, wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 240 bisa ƙuri'u 187 a yammacin jiya Talata, ya yi Allah wadai da kakkausan harshe kan kalaman nuna wariyar launin fata da ya ƙara haddasa fargaba da nuna ƙiyayya ga sabbin Amurkawa da mutanen da ba farar fata ba. Shugaban majalisar wakilan Nancy Pelosi ta yi kira ga majalisar da ta hada kai domin yin Allah wadai da kalaman da Trump ya yi na wariyar launin fata, waɗanda ya wallafa a shafinsa na Twitter. Mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar sun ki amincewa da wannan matsaya da majalisar ta wakile ta ɗauka. Labarin na duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan babban kwamandan sojin Myanmar Min Aung Hlaing da wasu manyan shugabannin sojin ƙasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan ƙabilar Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso gabashin ƙasar. Takunkumi da aka sanya wa Min Aung Hlaing da mataimakinsa Soe Win da wasu shugabannin biyu da iyalansu zai hana su shiga Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wannan sanarwa ta sa Amurka ta zama ƙasa ta farko da ta ɗauki mataki akan manyan shugabannin sojojin ƙasar ta Burma. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce wani babban misali na rashin nuna adalci hukumomin sojan suka nuna shine yadda bayanai suka nuna cewa Min Aung ya bada umarni a saki sojojin da aka samu da laifin aikata kisan kiyashin akan 'yan ƙabilar ta Rohingya. Shugaba Amurka Donald Trump ya maida martani ga wani babban jami'in diplomasiya na Iran wanda ya tada batun tattaunawa kan shirin kera makamai masu linzami inda ya ce bai amince Iran ta yi gwajin makamai masu linzami ba wadanda Amurka take kallon su a matsayin wadanda za su iya daukan makamai kare dangi yayin da yake jawabi ga manema labarai a jiya talata a taron majalisar gwamnatin sa a fadar White House Trump ya ce ba zai yi wa Iran ta rika waje makamai masu linzami kirar ballistic ba wadanda a yanzu haka a karkashin yarjejeniyar nuclear a shekarar 2015 za su iya yin hakan a shekarar da ta gabata ne shugaba Trump ya fice daga yarjejeniyar inda ya ce tana da rauni sosai kuma an nuna wa Iran matukar sassauci ya kuma ƙara saka takunkumi akan hukumomin Tehran a wani mataki na nuna matsayin lamba dan matsa lamba dan a saki hawan tebulin tattaunawa a kuma dakatar da ita daga munanan halayen da Amurka ta ce tana nunawa
labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Kungiyar ƴan Shi'a a Najeriya ta tabbatar da cewa ana ganawar sulhu tsakanin shugabannin kungiyar da jami'an tsaro a kasar da zammar kawo ƙarshen yamutsin da ke faruwa jefi-jefi tsakanin ƴan mazhabar da jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayanai daga hukumomin tsaro na Najeriya na nuni da cewa ana samun nasara akan sulhun da ake kokarin yi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya da ƴan kungiyar Shi'a waɗanda ke zanga-zanga a sassa daban-daban na Abuja da kewaye duka dai a fafutukar da suke yi na hukumomin Najeriya su sako shugaban su Malam Ibrahim Idris Zaki wannan muzaharar da ƴan kungiyar suke a cikin Abuja da waɗansu yankuna na babban birnin tarayya na cewa da kawo damuwa da cece-kuce tsakanin al'umma dangane da irin takurawa da ake ganin al'umma suna samu a daidai lokaci da wannan ƴan kungiyar ke zanga-zanga wanda ke kawo jinkiri wurin motsi ko tafiya daga yanki zuwa yanki na al'ummar kasar ko da yake ƴan kungiyar su ma sun dage da cewa suna bin haƙoƙin su na kasar ba suna yi ne da niyyar takura ma kowa ko kuma hana mutane walwala kamar yadda ake zargin suna yi ba da yana tabbatar da bayanan sulhun da ake kokarin samu tsakanin ƴan kungiyar da jami'an tsaro na Najeriya Malam Ibrahim Musa kakakin kungiyar ta ƴan uwa musulmi ta Najeriya ya bayyana min cewa ba daidai bane a yi magana mai yawa dangane da sulhun da ake yi tsakanin mahukuntan kasar da ƴan kungiyar su kamar yadda yake cewa
to da farko dai gyara a batun maganan kakaki din na fi son a ce min shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya maimakon kakaki din na biyu kuma dangane da batun tattaunawar sulhu ko sasantawa da ake tsakanin gwamnati da harkar musulunci to ka san daman ana sasantawa ba wani abu ne da za a fito bainar jama'a a ce ana kaza ana kaza ana kaza ba wannan gaskiya magana ce wacce take hannun waɗanda ake sasantawa da su din wato waɗanda suke a madadin mu da kuma waɗanda suke a madadin gwamnati amma dai muna da kyakkyawan fata din cewa lalle ita gwamnatin tarayya za ta fahimci bukatunmu na cewa jagoran mu Sheikh Alzarzaki na cikin wani mawuyacin hali na rashin lafiya da iyalin shi don haka a ba su dama su fita kasashen waje su nemi lafiya albashi ko ma menene zai biyo baya sai biyo baya to don haka wannan dangane da batun sulhu kenan muna fata a samu kyakkyawan natija akan wannan
Malam Ibrahim Musa kenan a waje daya na tuntube Malam Ibrahim Katsina tsohon daraktan hukumar tsaro ta DSS a Najeriya kuma mai sharhi kan al'amura domin in ji ko maganar sulhu da maslaha da ake kokarin yi tsakanin ƴan kungiyar ta Shi'a da jami'an tsaro na Najeriya shina iya wani tasiri domin a kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankula da hasarar rayuka da ake ci gaba da yi a duk lokacin da ana irin wannan muzaharar
ka san shi komai ana tantanawa ana gane inda aka nufa ita kuma irin ta DSS hukuma ce da ke aiki da hankalin jama'a aiki take nan natsuwa na fahimta to ko da yaushe zaka ita abinda take amfani da shi shine hikima ta tantamnawa ba karfi ba tana amfani da wannan damar kuma shi yasa kai da ni suke samun galaba ta samu bayanai na sirri to so kaga ita kuma ta DSS ta wannan damar take samu ta samu bayanai na sirri wanda amfani da karfi ko ta dabara ba zai baka ba shi komai in ka tantance muna da mutum kai sulhu da shi to zai fahimce ka mafi yawancin kaga ana son matsaloli ai rashin fahimta ne ke kawo ka to shi yasa take bin wannan matakai na sulhu din na tantancewa don ta samu nasara ko shi yasa kai ganin ake samun nasarorin da ake samu especially yanzu da sabon shugaban ke dauko wannan matakan na bin duk wani wanda ke da haƙƙi da shi ya faru kuma yanzu an ba da shawara a taimaka ga an san maslaha
Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon jami'in hukumar tsaro ta DFS kuma mai shehi kan al'amura a tattauna da ne da shi a Abuja babu shakka maganar sulhu da aka samu bayanin ana yi tsakanin jami'an tsaro da ƴan wannan kungiyar ya kawo kwanciyar hankali ga al'umma ganin cewar maganar maslaha ita ce mafi a'ala da al'umma suke gani cewar zai iya kawo zaman lafiya ba tare da an ci gaba da yin fito na fito tsakanin ƴan wannan kungiyar da jami'an tsaro ba Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Nigeria
Allah gaida Umar Faruk Musa A daidai lokacin da jam'iyyar adawa ta PDP ke kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kafa dokar ta baci a bangaren tsaron kasar ita kuma kungiyar dattawan arewacin Najeriya da ake kira NEF a takaice ta yi kira ga Fulani makiyaya dake kudancin kasar da su dawo gida arewa to ko menene hujjar su wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Kungiyar dattawan arewa a ƙarƙashin jagorancin Professor Ango Abdullahi ta kira ga dukkanin wani Fulani makiyaya dake kudancin ƙasar da su tattara nasu inasu su dawo gida arewa domin yana ganin ba za a ba su kariya ba saboda wata doka da gwamnatin shiyar kudu suka gindayawa makiyaya cewa sai dai su rika diban dabbobin su a mota amma ba dai su yi kiwo a ƙasa ba Ango Abdullahi ya bada hujja
a cikin halin da muke ciki yanzu abinda labarin da ya iske mu shine cewa an fara ma Fulani a rugagen su farmaki akan waɗansu abubuwa da suka samu ko tsakanin su ne da makiyaye ne da manoma a wani sashi an ce sashin Ogun State to idan sun fahimci cewa lalle akwai hadari wanda zai iya fada musu game da rayuwar su da iyalin su da dukiyoyin su da sauransu to sai kuma a ba da shawara an ce in zai yiwu a guji abinda ake hange domin an hango hadari sai a kokari a guje mashi to sai a ba da shawaran gari su dawo inda hankalin su zai fi kwanciya inda kuma rayukansu da dukiyoyinsu za su tsira to wannan shi zai fi har kafin a shawo kan al'amarin a ga kasan za ta zauna tare
baya ga waɗannan hujjoji da Professor Ango Abdullahi ya bayar ya yi kira da a kafa wani kwamitin bincike mai ƙarfi
wannan kwamiti shine zai raba gaddama domin abinda muke karantawa shine ana so a biya diya ga waɗanda suka asara a cikin yan rigimun nan da ake yi to abinda nake karantawa a jarida shine a'a asaran nan ana ganin kamar manoma su kadai suka yi to muke ganin ba yadda za a yi a sami ainihin adalci a cikin wannan irin yadda abubuwa suke tafiya domin yadda abubuwan nan suke tafiya kullum ana nuna akwai wani gefe dan gata akwai wani kuma dan bora to saboda haka ne na ga ba mafita wanda tafi kyau shine a yi wani committee panel na shari'a wanda kowa yake ji yayi asara wani abu a cikin wannan hayaniya da ake yi ya kawo hujja ya kawo shaida akan abin asara da yi
to sai dai daya cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin arewa Sharif Nastura Ashir ya ce su suna ganin kafa kwamitin raba gaddama shine zai fi a kasar
duk wannan taron taro ne kawai na shan shayi da kofi a ci biskit kawai shikenan ba shi da wani ma'amara in gaskiya manyan kasar nan suke so taron da za su kirawo taron raba gaddama ba taron wannan taron za su ba taro za su na magana zancen waye ya yadda yake so Najeriya kasar su ce su zauna a kasa a mai suna Najeriya
da zuwa lokacin hada wannan rahoto fadar gwamnati bata ce komai ba akan wannan kira da kungiyar dattawan arewa suka yi Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Gaida Madina Dauda yau dai muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan yadda kuke kallon kiran da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi wa Fulani makiyaya dake kudancin kasar akan su dawo arewa amma kafin mu bude layukan wayar mu ku shakata da wannan wakar
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-2655.
Tuma da lamar samu kira na farko daga jamhuriyar Niger.
To assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Niger.
To umma mala alina shugaban masu kira biyo a anan dogon tace jamhuriyar Niger.
To muna jin ka umma mala ali.
To abin da ayya annawar ra'ayi bisa ga wannan makiyaya da an kace su dawo kudu. Kenan su dawo su zauna lafiya yayi. Dan tashi hankali tsakanin madoma da makiyaya bai da dadi. Kuma sasan ta dawo inda an kace su dawo. Na gode mu da Amurka ni na ma umma mala ali daga dogon tace cikin jamhuriyar Niger.
To mu ma mun gode malam umma malam ali yanzu kuma za mu je jihar Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Sokoto.
Kuna magana da Kabiru dan Yakware.
To muna jin ka malam Kabiru. To lai malam Kabiru daga Sokoto ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Lokaci anan na cewa karfe 4:47 mun samu wani kira yanzu haka daga Katsina.
Doni mai magana yanayi baku gudunmuwa ta cewa ni dai ina fatan alheri a gare ku.
To mun gode da wa muke magana daga Katsina.
Dan kuna magana da wani Sa'idu sarkin noma.
Allah sarki to muna jin ka sarkin noma.
To ni dai ina muku fatan alheri a tashi lafiya kuma ina ta bada kokarin gudunmuwa ta da Allah dan Annabi duk dai mai hannu da gudunmuwa cikin wannan al'amura dan Annabi dai a taimaka wannan abubuwa duk a kawo karshen su.
To mun gode Kartau Alhaji Awwal daga Katsina yanzu kuma zamu je birnin Tarayya Abuja. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Abuja. Malami ko malama daga Abuja ko muna tare? To ina gani layin malaman daga Abuja ya goce amma yanzu mun samu wani kira daga Abuja dai har ila yau. Assalamu alaikum. Oh daga Jigawa ne muka samu kira. To da wa muke magana daga Jigawa?
Malam Abdullahi ne.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
Malam Abdullahi Rungumo. Akan magana Fulani makiyaya.
Eh.
To da ake cewa su dawo gida, su dawo gida mun su ma ƴan kudu ba suna arewan ba. A kowa in kowa a misali wanda yake kudu ai dole ta azugin an arewa, ta arewa dole ta azugin dan kudu. Shine zaman lafiya.
Kaje kuma. To yanzu ya kake gani
kenan. Suna tare da ƴan kudu anan. Su suna tare da Fulanin mu. Da ba Fulani da ba Hausa duka ɗaya ne. Kuma zaman lafiya ke yafi kyau a ƙasa ko? To ya kamata su ma ƴan kudu su yi tunani su duba a zauna lafiya.
To mun gode malam Abdullahi daga Jigawa. To da wa muke magana daga Gombe?
Musa Baure Gombe.
To muna jin ka malam Musa.
To shawara na gaskiya Muhammadu Buhari akan tsaro ya kamata ya rika bibiyan me ake ciki akan tsaro dan abubuwa fa suna tafiya suna tarnage. Ni shawara na kai kenan. Huta lafiya.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Bauchi. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Malami daga Bauchi ko muna tare? To ina ga layin da ya goce. To masu sauraro yau dai muna tattaunawa ne akan batun Fulani makiyaya. Dattawan arewacin Najeriya sun yi kira ga Fulanin makiyayan da ke can kudancin kasar akan su dawo arewacin kasar saboda dalilan tsaro. Shin ya kuke kallon wannan kira? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan. Agogon ma'ana na cewa karfe 4:50. Mun samu wani kira daga Nasarawa. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna magana da Tukur dan Sarki.
To muna jin ka malam Tukur.
to ra'ayina a yau akan maganan dawowa da ainihin Fulani dawo gida bacciya wannan ba da zini ba ne saboda mu ma akwai mutanen Kudu a nan. Kamata a ce a dawo domin wannan abin ya tsara hankali. Idan an gace ƴan Kudu su dawo, dawo nan su ƴan Kudu su dawo nan a yau su ƴan Kudu. Kuma ta gaza ta gaza su kuma su ce ta hankali. Illa kawai abin da kamata a nan a yi ƙoƙari a kawo nan ainihin shugabanni kan abu a bai.
Tumalan tukur dan sarki muryar rediyon ka dai ta yi kasa sosai ba mu ji ka ba sosai yanzu kuma dai za mu je jihar Neja.
Hello.
Hello da wa muke magana daga jihar Neja?
Tasiu Umar barka da yi.
To muna jin ka mallan Tasiu.
Ya gaskiya irin kamar inda su wadannan suka bada na cewa in Fulani su dawo arewa gaskiya ana ga duk kamar su Fulani su suka ga abubuwan da suke abubuwan da ake masu ko.
To kana ganin kiran ya yi daidai kenan?
Eh gaskiya ya yi.
To mun gode mallam Tasiu Umar daga jihar Neja yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar.
To kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar Wadatawa jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka.
Ina da zan bada bisa ga kiran da dattawan kasar Najeriya sun kai na Hillani makiyaya su komo gida. Gaskiya mu mun gode mun ji daɗi kuma Allah ke saka musu da alheri. Amma ina kira ga ƴan uwan mu Hillani in an kai zancen kiwo ta an yi zancen noma don wa da kanina. Don Allah da Annabi in wani ya yi ma wani laifi akwai hukuma akai ƙara. Kuma su yi hankuri da junan su haɗe sun zo su zama ɗin ta ɗaya maɗarnin ki ɗaya kuma Allah ki haɗa kanuku saboda tashin hankali daidai da wani uwani duka ɗan ƙasa guda ɗaya ne kuma uwa ɗaya su uba ɗaya suke su yi hankuri da juna tun da Allah ya riga ya ƙaddasa zaman su tare mu mun ji daɗi Allah Ubangiji ya haɗa kanuku tabbatar da zaman lahiya ya ƙara zama cikin Najeriya kenan. Rediyon Amerika na gode sunana Abdu Kasko nan nake unguwar Wadatawa jamhuriyar Nijar ku tashi lahiya.
To Allah ya sanya mu ma mun gode. Gode Abdu Kasko mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu saki ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu yanzu na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da wannan labari na hukumar kwallon kafan kasar Ghana za mu soma labarin wasannin na yau. Dangane da fadirar da ake yayatawa cewar kwamitin daidaita shanun kwallon kafan kasar Ghana ta tsallo da sabon suna wa hukumar da kuma sabon tambar. Abin da yasa club-clubin din kasar Ghana sun ka gatsi gangane da wannan abin da hukuma ko kuma dai kwamitin ta gabatar. Suna mai fatan cewar sunan da aka canza wa hukuma Football Association of Ghana maimakon Ghana Football Association wannan wani abin da ya ne. Sai dai daga dukan alamu club-club din da su fito su nuna rashin amincewarsu da wannan canji. Kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafar Afirka ba tare da hamayya ba sun amince da naɗin babban magatakardar hukumar kwallon kafar duniya Fatima Samura a matsayin babban kwamishina na Afirka wacce za ta jagoranci gyara da za a yi wa tafiyar da harkokin shanun kwallon kafar Afirka gabaki ɗaya. Wasu ƙarin kociya guda biyu sun rasa ayyukansu yayin da akwai wani ɗaya da kuma zai biyo baya bayan irin tabargaza da ƙungiyoyinsu suka tafka gasar cin kofin Afirka da ke gudana a ƙasar Masar. Paul Putu da ƙasar Guinea ta sallame shi tun a ranar Litinin duk da cewar ya kai 16 ƙarshe yayin da Kado Manetti bai samu aka canza ko sabunta kwandilarsa da Namibia ba. Kasancewar Namibia ta shakayi a duk wasanninta guda uku. Sai dai makoman kociyan na ƙasar Morocco ga dukkan alamu ana jin shi kuma zai bi sawun waɗanda aka sallama tun tuni. Har yau dai kociyan wadda ɗan ƙasar Faransa ne Renard mai shekaru 50 wadda sau uku yana cin kofin a shekara ta 2012 da Zambia da shekara ta 2015 da Ivory Coast an ga alamun cewar yana da daman saki cin kofin karo na uku. wato amma sai kwalliya bata mai da kudin sabuli ba a gasar cin kofi na Africa yau Najeriya ke karawa da kasar Tunisia domin neman matsayi na 3-4 a lokacin da nake rawaito wannan labarin dai Najeriya ta shiga gaba da ci 1 ko da yake wasan bai nisa ba dan kasar Zimbabwe mai sha'awan kwallon kafa da ya tafiya daga kasar sa zuwa kasar Masar domin kallon gasar cin kofi na Africa karshe dai ya sadu da shugaban CAF Ahmed Ahmed Alvin Zaka wanda magoyin bayan na Zimbabwe ne kan ya isa birnin Al-Qahira kungiyar sa an kawar da ita daga wasan domin wasanni biyu da ta yi duka an lallasa ta sai dai duk da haka kan isarsa kasar labarin sa ya killace dandalin sadar zamanci kuma a ƙarshe ya sadu da shugaban CAF Ahmed Ahmed wanda ya ba shi kyautan tikitin kallon wasan ƙarshe da kuma tikitin jirgi da zai koma da shi birnin Harare da wannan labari muka yi ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma da lain kuma ga labarai amma wannan karan a takaice Majalisar Wakilan Amurka na shirin jefa ƙuri'a yau Laraba kan ko za ta duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump sai dai ana kallon kokarin a matsayin abin da zai nasara ko da yake kada ƙuri'an zai iya nuna matsayar majalis zai iya nuna matsayar majalisar mai rinjaye ƴan jam'iyyar demokradiya kan kokarin fara aiwatar da shirin tsige jam'iyyar Republican daga ofishin dan majalisa Al Green da ke wakiltar jihar Texas karkashin jam'iyyar Democrat ya matsa sai an tsige shugaba Trump duk da cewa shugaban majalisar Nancy Pelosi na adawa da hakan Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar Democrats a majalisar wakilan Amurka inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisar mata a bangaren jam'iyyar Republicans Democrats. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan babban kwamandan sojin Myanmar Min Aung Hlaing da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmi 'yan kabilar Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso gabashin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jam'iyyar diplomasiya na Iran.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin da kuma Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Greg ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.